Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta miƙa takardarin zuwa da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. Sama da shekara guda kenan taliban ke iko da Afghanistan, amma har yanzu ba ta da jakada a majalisar ɗinkin duniya ko wata ƙasa.
Kanin labaran kenan aka saurara. Biyo bayan kisan gilla da wasu sojoji suka yi wa babban malamin addinin nan a Yobe, ko akwai wasu tana da hukunci ga irin wannan ta'asa?
Da ƙa'idar soja ma in kai irin wannan, kamin ma a kai ka can kotu don ka ɓata sunan soja ma sai an same ka da aiki tukun. Ko da ka je inda za ka je ma ka je a ƙauyen ku.
Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa yau ta kira na Hausa ta duniya. Ko me hakan yake nufi?
Dama ce a san wane ne malam Bahaushe. Shi malam Bahaushe daga ina ya fito? An waye gari kaka al'adun Bahaushe suke? Sun taɓarɓare suna nan a zamansu? Kaka ne za a yi?
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Itra zai kawo mana shirin sa na manuniya. Albarkacin wannan rana zamu ji nasihar Juma'a daga malamai, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha, yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar. Ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin, wanda shi ne mafi girma a Turai. Sai hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce daga baya Ukraine ta sanar da ita cewa an maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa. Hukumar ta IAEA ta ce kawo yanzu babu wani bayani kan musabbabin katsewar wutar lantarkin kai tsaye. Rasha da Ukraine sun zargi juna da kai hare-hare a kusa da cibiyar Zaporozhye, ko da yake shugabannin ƙasashen duniya sun bayyana fargabar cewa faɗan na iya haifar da mummunan bala'in nukiliya daidai da bala'in 1986 a tashar Chernobyl ta Ukraine. Rasha da Ukraine sun yi watsi da kiraye-kirayen da shugabannin ƙasashen waje suka yi na samar da yankin da babu ayyukan soja a kewayen wurin. Wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta miƙa takardar tsohon da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. Alƙalin kotun majistri na Amurka Bruce Reinhardt ya bayar da umarnin ne sa'o'i bayan da ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cire wasu ɓangarori na takardar da masu gabatar da ƙara suka ce akwai buƙata a ƙara bayanan sirri na binciken da suka yi kan yadda Trump ya yi amfani da bayanan sirri. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama da wasu ƙungiyoyi ne ke neman takardar binciken a daidai lokacin da jama'a ke sha'awar binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaban Amurka a ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata, wanda ba taɓa ganin irinsa ba. A yayin binciken, jami'an FBI sun cire wasu jerin takardun sirri 11 da aka saka a bayanan sirri ko sirri sosai a cewar rasitin rukunin gidajen da aka baiwa lauyan Trump. An fitar da sammacin binciken bayan kwanaki huɗu, wanda ya nuna cewa Trump na fuskantar bincike kan yiwuwar keta dokar leƙen asiri da kuma wasu laifuka. Trump da abokanansa sun yi tur da matakin, inda suka zargi gwamnatin Biden da amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa a kansa. Ya ce yana son a fitar da takardar binciken. Sama da shekara guda kenan taliban ke iko da Afghanistan, amma har yanzu ba ta da jakada a majalisar ɗinkin duniya ko wata ƙasa. kuma tar ranar Juma'a da ta gabata aka haramta wa ministan harkokin wajen kasar fita kasashen waje ta fuskar diplomasiya kasar da ake kira masarautar Islama ta Afghanistan na mulkin kama kariya da yafi na kasar Korea ta Arewa munyi wadda galibi ake cewa kasar da tafi zama saniyar ware a duniya wadda ke da ofisoshin jakadanci a kasashe fiye da 45 da kuma kujera a headquarter majalisar dinkin duniya dake New York na Amerika a ranar 19 ga watan Agustan da ya gabata ne dai wadin da aka baiwa jami'an Taliban 13 na yin balagur na gajeren lokaci ya kare saboda kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya ya ki amincewa da tsawaita wadin an haramta jami'an Taliban 150 fita kasashen waje tun daga shekarar 1999 bisa kudirin UNSC mai lamba 1267 saboda zargin alakar su da ta'addancin kasa da kasa gwamnatin Amurka wacce ta yaki da Taliban tsawon shekaru 20 a Afghanistan ta kuma ayyana shugabannin Taliban da dama a matsayin yan ta'adda na kasa da kasa wadda take son takaitawa sosai na kullu huddar diplomasiya da Taliban
Yana jima kaɗan Hafizu sake da labarai kafin nan zamu leka Najeriya inda azanta wasa ta farko ga wata kafar labarai babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya yayin magana kan kisan gillar da sojan nan yayi babban malamin addinin musuluncin nan na jihar Yobe Shagoni Aisani Allah ya ji kansa gafarta masa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Mai na kaina ya da mana
Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Ali Mustafa Sokoto ya tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ko mai zai ce dangane da wannan soja da ya kashe babban malamin addinin musuluncin jihar Yobe a Sheikh Babagoni Aisani
ai yanzu yana hannun kaga ƴan sanda ana bincike za a bincika sannan duk abin doka tace ba tausa hannu ya kai da soja ma ƴan kai irin wannan kamin ma a kai ka can kotu don ka bata sunan soja ma sai an sabe ka daga aiki tukun soja ko da ka je inda za ka je ma kaje
a farin hula
kaje don wannan abu da kai ai shi ai ka bata maso da suna so kanin ma ai wani abu sai an kore an fargaje ka tukun in kaje san kaje da kauyen ku
Lieutenant General Faruk Yahaya yace abinda wannan soja aikata a jihar Yobe ba tarbiyar sojoji bane
farko abinda anka fara mu koya soja akwai abin da muke cewa five core values na san dan faɗe shi da Hausa ba wasu akidoji guda biyar wanda adda muhimmanci wadanda ka shiga soja su za a fara tabbatar maka da su daga cikin su akwai courage
karfin zuciya
akwai loyalty shi ana ko
na biyayya
akwai among the respect for others
mutunta kowa
shi yana cikin wadanda ka shiga aikin soja kowaye kake wadannan an cinkusa su a zuwanka so ka kenan mun san ka'idojin yadda ya kamata a kula da mutane a yi respect mutane
amma an samu sun yi mai aiki
sannan ɗan amma kaga sha'ani na ɗan adam ko ina ana ta bumbar gurbi nan da nan sannan in an same su akwai ka'idoji akwai dokokin da ake bi kuma ba a taushe hannu ga wannan kamin wannan an taɓa samu ai misali wani lokaci ɗaya da ya yi a can Maiduguri akwai court martial da aka yi
gabatar da su
ga hukuma sannan akwai kadojin da aka yi suna nan rubuce
babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Hassan Mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya
hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar kyandabiri a duniya ya ragu da kashi 20 cikin 100 a makon da ya gabata amma sabbin masu kamuwa da cutar ya ƙara a Amurka kuma ta ce har yanzu ana samun yaduwar cutar sosai a wani taron manema labarai a headquarter hukumar a Geneva director general na hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai alamun barkewar cutar kyandabiri a Turai na raguwa wanda ya yaba da ingantattun matakan kiwon lafiyar jama'a sauye-sauyen halaye da allurar rigakafi amma shugaban na WHO ya ce akasin haka aka samu a Amurka musamman Latin Amurka inda rashin isasshen wayar da kan jama'a ko matakan kiwon lafiyar jama'a ya haddada rashin samun allurar rigakafi dan dakile barkewar cutar kyandabiri. Federal ya faɗa a farkon barkewar cutar kyandabiri a kasarin waɗanda suka kamu da cutar sun kasance a Turai tare da karamin kaso a Amurka. Ya ce yanzu abin ya canza, inda kasa da kashi 40 cikin 100 ne waɗanda suka kamu a Turai da kuma kashi 60 cikin 100 a Amurka. Ministocin kiwon lafiya da ke halartar taron kwamitin shiya na 72 na Afirka na hukumar lafiya ta duniya a birnin Lome da ke kasar Togo sun amince da wani shiri na tsawon shekaru 8 da nufin dakile cututtuka da kuma ba da amsa cikin gaggawa ga matsalolin kiwon lafiya. Fiye da mutane 400 ne suka halarta daga kasashe 47, ciki har da kusan ministocin kiwon lafiya 30 waɗanda suka halarci babban taron lafiya na shekara-shekara, yayin da wasu suka shiga ta yanar gizo. Bayan mako guda na tattaunawa game da wasu batutuwan kiwon lafiya da suka fi ɗaukar hankali a Afirka, kasashen sun ɗauki sabon salo na samar da ƙarin tsarin kula da lafiyar jama'a don magance cututtuka masu yaduwa da kuma cututtuka masu tsanani kamar ciwon suga. Hukumar lafiya ta duniya ta ce gano cuta da wuri da neman magani na iya ceto rayuka da dama daga cikin miliyoyi da ke mutuwa daga cututtuka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Juma'a 26 ga watan Agusta ne ake bikin ranar Hausa ta duniya da nufin bunƙasa harshen Hausa da al'adun Bahaushe sakamakon lura da tasirin Hausa a zamantakewar al'ummomin ƙasashen da ke amfani da ita a matsayin hanyar sadarwa da musayar abubuwa da dama. Wakilin muryar Amurka a Yamma Suleiman Barma ya aika mana ƙarin bayani kan wannan rana a Nijar.
Ranar Hausa ta duniya wacce ainihi wani mai amfani da Twitter ya bayar da shawarar ganin an samar da ita a jerin ranakun Majalisar Ɗinkin Duniya yau shekaru akalla 8 bayan da ya buƙaci masu jin harshen Hausa da ke amfani da wannan kafar sadarwa su mai da hankula wajen rubuce-rubucensu da Hausa. Lokaci ne na yada al'adun Hausa ta yadda duniya za ta ƙara fahimtar wannan yare da ke zama hanyar sadarwar miliyoyin mutanen da ke zaune a ƙasashen Afirka ta tsakiya da na yankin yammacin Afirka, cikin su har da jamhuriyar Nijar. Nuhu Sule da Maradi shine makoɗin masarautar Gobir.
Hausawa da kuma masu jin Hausa da masu kasuwanci da Hausa da masu cin abinci da Hausa, wannan rana ta mu ce gaba daya. Ba son kai bane ya samo asali ne dangane da irin tarihin Bahaushe da irin yadda Bahaushe yake da fasahohi da yadda Bahaushe yake da al'adu da yadda Bahaushe yake da dabi'u da yadda Bahaushe ya iya mu'amala da zamantakewa, shine ya kawo ma Hausa wannan ci gaba.
Domin karrama wannan rana, kungiyar marubuta a harsunan Nijar wato Asunil ta shirya wani bikin baje kolin da zai gudana a masarautar Sultan na Damagaram a wannan Juma'a 26 ga watan Agusta, kamar yadda sakatariyar yada labaran wannan kungiya Hajiya Halima Jido ta bayyana min.
Dama ki a san wane ne malam Bahaushe, shi malam Bahaushe daga ina ya fito, shi malam Bahaushe menene al'adun shi, shi malam Bahaushe menene matsayin shi. Yau an wayi gari kaka al'adun Bahaushe suke sun tabarbare suna na a zaman su, kakane za a yi to duk cikin irin wannan lokaci za a samu dama a yi baje koli Bahaushe a da da Bahaushe na yau da me yayi kama.
A wata haɗin gwiwa da hukumomin ilimi kutun tsare-tsaren hidimin ranar Hausa ya shirya muhawarar bayanar jama'a akan rahi da malam Bahaushe tare da baje kolin samfurin tufafin al'ummar Hausa dukkan su a yau Juma'a a gidan kallo da ajiyar kayan tarihi Museum National Bubu Hamma da ke nan Yamai.
Sunana Abubakar Yakub Maiga, ni ne shugaban kwamiti wanda yake tsare-tsaren ranar Hausa. Bayan muhawarori da za a yi akwai baje koli wanda mun kai kira mata masu dahe-dahe irin na gargajiya da masu maganin gargajiya kamar yadda sun kai bara. Akwai wani dan uwanmu da ake cewa Alishina, shi musamman yayi aiki kan tarihin tagiya kulla, to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a gwada mutane.
A ci gaban waɗannan shagulgula, ƙungiyar Asonil ta ware lokaci na musamman domin karrama wasu fitattun ma'aikata da lambobin yabo, galibinsu 'yan jaridar ƙasa da ƙasa, saboda gudunmuwar da suka bayar wajen bunƙasa harshen Hausa a duniya. Bincike ya nuni da cewa harshen Hausa na daga cikin mafi mahimmanci a ƙasashen Najeriya, Niger, Cameroon, Chad, Sudan, Ghana, Togo, Jamhuriyar Benin da Gabon. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Solomon Barma, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.60, sai kuma kilowatts 130 a matsakaicin zango. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Fara hukunta duk wanda ya laifi tada tarzoma ne, sata akwatunan zabe ne, rubuta sakamakon da ba daidai bane, fada ne, bada kuɗi ne.
Wannan zabe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an bada kuɗi a wurin, amma ANC tana wurin ba ta mutum ko ɗaya ta ce wannan ya bada kuɗi, so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara.
Shugabannin kwamitocin zabe na masun tare Najeriya kenan ke tabbatar da cewa mafita kawai ga harkar harkallar zabe a Najeriya ita ce a samar da hukumar laftar da masu laifuffukan zaben da wannan zai taimaka wajen ganin an samu zabe mai inganci. Tilma dai aka ji mataimakin shugaban majalisar tsaron Najeriya da ya halarci taron da aka kira yana ga yawo duniya cewa duk wanda ya laifi zai gabza karo da wani babban hukunci.
Duk wanda ka same shi da zaton kuri'a a biyan miliyan 10 tara ko kwajin shekara 10.
Game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da gwamnatin tarayya ta ce ta yi kuwa wani kwamiti na masokinan tarayya Najeriya da ke bincike akan yadda aka saida kamfanonin tun farko ne ya ce yana wannan bincike ne don gano idan tun a farkon sai da kamfanonin an yi adalci.
Abubuwan taɓarɓarewa suke yi suna ƙasa, shi yasa aka zo a ce a yi bincike me yake faruwa, me na kuɗaɗen da ake bada, an bada makudan kuɗi.
Shi kuwa shugaban wata ƙungiyar matasa shelar shedawa 'yan Najeriya ke cewa zaben shekara mai zuwa fa 'yan Najeriya za su ga bambanci.
Zaben banaji da zai bambanta da kowane zaɓe da aka taɓa yi a Najeriya, kuma wannan karan ba an yanke katin zaɓe ne za a je, an yanke katin zaɓe ne wanda mutane za su fito su yi zaben akan abin da ya kamata.
Waɗannan fa kaɗan daga cikin kasan muryoyin da za mu kawo muku ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ci gaba da kulla mana zumunci. Shiri na 80 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a yi hauta farkin da za a sama wa al'umma sassauci. Me yiwa sassaucin kuma amma na sace sakar sace qur'un al'umma a lokacin zabe ta sa majalisun tare Najeriya suka kira taron tattaune da za a samar da hukuma su kutun da guda da za ta rinka yanke hukunci. Har ma an ji gabar kwamitin zabe ta masokilan tare Najeriya Hajiya Aishatu Jibril Dukkuna daddale dallan bayanan da ya sa majalisun ƙasa ke ganin wannan hukuma na da matukar mahimmanci.
Hukuma ce wacce kawai aikinta ta hukunta masu laifi wanda aka yi kafin zabe, lokacin zabe da kuma bayan zabe. Kuma ba mu muka fara fada ba, Justice West Committee da aka yi tun 2009 sun fada, sannan Ken Inamani Committee su ma sun fada cewa lalle a kirkiro wannan hukuma domin INEC kanta ita kadai ba za ta iya hukunta ba, saboda INEC ba ta da police, ba ta da alkalai.
An yi zaɓuɓɓuka a baya ba a yi ba, me yasa sai yanzu?
To ai saboda ana zube ne kara zube, yawanci sai kiga an yi laifi sai a take ba za a hukunta ba, saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da yafi wannan ma. To shi yasa muka ga inda muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba, sai fa an fara hukunta duk wanda ya laifi tada tarzoma ne, sata akwatunan zabe ne, rubuta sakamakon da ba daidai ba ne, fada ne, ba da kuɗi ne, sayan ƙuri'a ne, duk wannan muna ga kamar ƙalubale ne ga demokradiyyar mu. Kamar yadda muka faɗa, wannan hukuma din ƙasashe da yawa suna da shi saboda sanin muhimmancin sa.
Shi ma dai shugaban kwamitin kula da hukumar zabe na masadatijan tare Najeriya Sanata Kabir Ibrahim Gaya ya gaya wa duniya cewa wannan hukuma ce kadai za ta magance matsalar runto da rimba-rimba ko rigimar zaben da aka saba yi idan ana so a yi ha'inci.
To ita wannan doka ta kama masu laifi na lokacin zabe, misali masu sayan ƙura'a masu tarzoma a wurin zabe turan zabe da suke canja ƙura'a da dai abubuwa da yawa da ya shafi cewa muna so mu ga cewa zaben nan an yi adalci a cikin zaben nan an yi zabe ko mai kyau kuma mutane sun gamsu da wanda abin da sakamako ya fito
to distinguished me yasa kuke neman sai an kafa hukuma mun ga hukumomi da yawa da aka kafa da ya kuke ganin cewa wannan zai bambanta da sauran
misali kamar EFCC da suka yi nasu kawo shawara kace ai su suna nan bai kamata a ce an yi wannan hukuma ba sai muka ce to sau nawa EFCC ta zo ta kama mutane cewa sun amfani da kudi ko sun kawo tashin kalarin taro kuma yanzu wannan zabe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kudi a wurin amma EFCC tana wurin ba ta kama mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kudi so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara me yasa muka ce to a kafa wata hukuma daban wacce zai ke za ta kama kuma za ta hukunta da mutum
kuma dai mataimakin shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Idris Wase ya sanarwa da duniya ɗaya daga cikin irin matakan da ita wannan sabuwar hukuma da ake son kafawa za ta dauka don magance muzuran magudi da zalunci
idan muna son zabe mai inganci wanda al'umma za su amfana kuma demokradiya ta tabbata sai an kawar da yan ta'adda a cikin harkar zabe wanda za su je su tafi kuri'a su tafi akwati su kuma mutum zabe idan wasu su amfana demokradiya gwamnati ce shirin jama'a wadda kuma ake son al'umma su kuri'a su kai kai ta su na farko tukuna akwai hukunci masu tsanani wadda ake ba da shawarar in majalisa ta yarda hukunci wadda aka same shi da satan kuri'a ya biya miliyan 10 tara ko kwajin shekara 10 na kaman aka tafita da wannan zai tsorata da mutane kuma duk mai hankali zai guji wannan aika
a sai dai duk da irin tilatururuwar da matasa suka dinga yi don sabunta katin kur'a a kudanci wasu yan Najeriya na ganin su kansu yan arewan sun fitan da ya wuce wani ya ce sun yi bacci shugaban kungiyar matasa magoya bayan Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shatima Honorable Abubakar Aliyu Galadiman Takai ya ce duk wanda ke tunanin irin abin da suka faru a zabukan baya su za a gani a zaben gaba to gaskiya ya tafka ganganci
an yi rijista sosai a arewa saboda abin da zai baka sha'awa zaka gani a yanzu kusan mutum miliyan 96,330 da wannan suka an sabota skat in ka zo kamar North Central zaka ga wajen mutum miliyan 21,306 sun ansa in ka zo Northwest Northeast haka a Northwest mu ne muka ansa har katin zabe
ai ana magana karban kati daban fitowa da
wannan karin abin da muke gaya shine bana zaben bana zai bambanta da kowane zabe da aka taba yi a Najeriya kuma wannan karin ba anyan katin zabe ne za a je anyan katin zabe ne wanda mutane su fito su yi zaben abin akan abin da ya kamata kamar mu matasa dauko kashin Shatima shi wanda mai girma Bola Ahmed Tinubu yayi mun tabbatar cewa yayi hangi mai kyau saboda kashin Shatima shine zai gaji Muhammadu Buhari na kula da yan arewa da Muhammadu Buhari yayi sannan kuma kashin Shatima mutum ne wanda kowa ya ga abin da yayi san da ke gwamnatin Borno musamman abin da ya shafi tsaro
amma magana ake na cewa an saba shugaban kasa addinin shi daban mutumiki daban kun hada musulmi da musulmi wannan ba karamin cika za ku samu
wannan shine ma alamun ci gaban Najeriya saboda ita Najeriya kasa ce wanda bata san bambancin addini ba musamman mu matasa kowane lokaci muna magana cewa kada a yadda a sa magana addini a siyasa
game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da aka ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar saboda ta gaji da kawaici shugaban kwamitin da masaukin tarayyar Najeriya ta kafa don bin diddigin yadda aka sayar da kamfanonin tun ma a farko Honorable Aminu Ashiru Mani ne ya ce wannan kwamiti zai fito da sakamakon da yan Najeriya za su ga bambanci
kasancewa abubuwan tabarbarewa suke yi suna kasa shi yasa aka zo a ce ai bincike me yake faruwa me na kudin da ake bada an bada bakudan kudi kasancewa in babu wuta duk sana'ar da za a yi da masana'antu ji gabaki da dole za su dukufa su kasa kuma idan babu masana'antun nan shine matasan ba su da aikin yi in babu aikin yi dole ne a shiga wani halin da matasa su koma shaye-shaye su koma kidnap duk wannan security abubuwan da yake dalilin mi babu masana'antu in ji ka koma kaman Kano masana'antu kashi 70 daga cikin 100 sun durkushe
to akwai binciken nan da kuke yi da yawa a majalisar wakilan nan ba a ganin tasirin su
ai yanzu dai tuga ta kai bango dole ne binciken da za a yi a yi saboda mi ai kika zabe na tafi idan ba cika alƙawuran nan ba duk wanda ya zo hawo drum sai a ce to ta ina zaka fara
siyasa ce kuke yi yanzu domin ai an jima da zuba kuɗi har dalar Amurka sama da biliyan 40 a harkar wutan nan baya aiki sai yanzu za ku yi binciken
kasancewa da can abubuwan ne sun taso akwai abubuwa da yawa da yake cewa idan dan buyewa baya jin mai wannan lokacin an taho ne an rarrake wasu abubuwa kin ga da security aka fara tackling kayan a zo a magana to shine dalilin yin wannan aka to an biyo layi layi ne matsalolin ke da yawa amma an zo inda za a cin maburin wannan in Allah ya yarda
to duka haka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan madafin iko duk da yake dai wasu daga cikin masu mulkin kance manuniya ta ne musu habaici domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 276 ne su yi sallamar sakin kujirin nasu saboda karin koda sa'a guda a wannan tsari wani abu ne mawuyaci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin da su ne kan sa shirin yayi inganci ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai ko wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara baban manuniya yanzu kuma sai nasihar Juma'a
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dinina ku sai da zulkarnaini shugaban limamin university jama'a ina ba mu hakuri da irin wannan kuncin rayuwar da muka samu kawunan mu a cikin sa amma mu musulmi kin so mu bi abinda Allah yake mana umurni kuma mu hano da abinda Allah yake hana mu har mu sanya domin kuncin rayuwa ta sanya mu mu shiga hanyoyi na sabon Allah domin tara dukiya wurin sadaka yamma yi da kuma ainihin bin hanyoyi na cin riba da fashi da sauransu duk dai da sunan dai muna neman walwala shi Allah bai ce mai haka ba Allah subhanahu wataala ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah shine ya bi dokokinsa yana haramtuwa da abin da Allah ya haramta yana bin halalinsa to lalle ne shi Allah zai masa mafita kuma ya azurta shi ta hanyar da shi baya da sammani don haka kar mu dogara kan wannan abin mu bi abin da Allah yake so shi Allah zai wato fidda domin shi Allah subhanahu wataala ya sanya mu san cewa duk abin da muke gani jin rubawa domin shi kullun san za'iqatul maut wala nabdu wa nakum bi khairin wa sharri fitna wa ilayna turja'un Allah subhanahu wataala yake kowace rai za ta dandare mutuwa kuma Allah yake za mu jarrabe ku da alkhairi da sharri suka ke fitina ne gare ku wato Allah zai baka alkhairi ya jarrabe ka ya gani shin alkhairi da za ka bi abin da Allah yake so ne da shi ko kuwa za ka so abin Allah ne da shi haka kuma shirin nan za ka yi hakuri da kai dogaro ga Allah ko kuma wannan shi ne abin da zai baka da wato imaninka Allah subhanahu wataala yana fadi kace ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala tagurrunkum alhayatud dunya wala yagurrunkum billahi alghurur kace ya ku yin mutane lalle ne shi alƙawarin Allah gaskiya ne ta da haka kar duniya ta rudar da ku kuma kada marudi ya rude ku game da Allah kada haka mai hakuri mu bautaci Allah da Allah shirye mu kuma Allah ya sa mu cikin masu bin abinda Allah yake so kuma yake yarda da shi kul kauli hada astaghfirullah wa kuma sar muslimin wa muslimin kullu zumu hatifu astaghfiruhu wa huwa ghafurur rahim
to Allah ya saka da alkhairi don nan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Jihar Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarki nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar Enago Atom ya zargi Rasha yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin wanda shine mafi girma a Turai da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce daga baya Ukraine ta sanar da ita cewa an maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa
to madalla gaishe ka masu rarru baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za mu damu ku da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mustakar Mr. Phil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi misalin ƙarfe 8 na wannan safiyar assalamu alaikum